بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك منا قد جدد بوديك الله سبحانه وتعالى يقام أن يمتشين ثلاثة يومنا ترق رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1445 da gidan miladiya yau muna 19 ga watan 3 shekara ta 2024 mun da wannan majalisi mai albarka na tafsirin alqur'ani wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka santar almasjid na gidan sakashin ibrahim fadan gwamnatin jihar kaduna Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da gaɓuɓɓa masu aiki da gaskiya. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, a zama da muka gabatar jiya mun ƙarƙare bayani ko shimfiɗa akan abin da ya shafi Alƙur'ani mai girma da irin albarkatunsa da irin haskensa da irin sufofinsa da sunayensa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi da su a wurare daban-daban a cikin littafinsa. Abin da ya rage mana yau shine za mu shiga cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma kai tsaye wanda Al-Ramma zai karanto mana daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya kuma karanta mana Fatihatul Kitab. Al-Ramma bismillah. La ilma lana ko la ya'lam na me nace subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana illa na sani abin nan nace la nace ne subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana afa allahu anna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
wannan sura da muka ji ita ce suratul fatiha ita ce sura na farko a cikin alqur'ani mai girma kuma ita ce sura mafi daraja a cikin surorin alqur'ani mai girma gabaki daya gaba ga wannan sura an gabatar da isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillah bismillahir rahmanir rahim isti'aza ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim malamai sun yi ittifaqi cewa ba aya bace a cikin ayoyin alqur'ani mai girma sai dai wata kalma ce wacce ake cika umarnin Allah subhanahu wata'ala da ita domin a cikin alqur'ani mai girma Allah ya bada umarni cewa idan an zo za a yi karatun alqur'ani ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani mai girma to ka gabatar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaydan jefaffe abin da ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya bada umarni ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim yayin da za a fara karatun alqur'ani saboda a cina ma bawa irin bakar kiyayya da adawa mai tsanani wanda ya samo asali tun daga baban mu annabi adam danga wato da ainihin shaydan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi adam ya umarci mala'iku su faɗi su yi masa sujada domin cika umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan lokaci Iblis yana cikin mala'iku yana tare da su, amma shi halittan aljini ne. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, su mala'iku an halicce su daga haske
su kuma shaydanu an halicce su daga wuta. To shi Iblis yana cikin tarin mala'iku suna bautan Allah. To lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da mala'iku su zube su yi annabi Adamu sujada, a wannan lokaci sai hassada da ƙiyayya da gaba ta shiga tsakankanin Iblis ga babanmu annabi Adam. Sai ya ƙeƙashe ƙasa ya ce ba zai yi ba. Duk mala'iku suka yi sujada kamar yadda ayoyin Al-Qur'ani mai girma suka tabbatar, amma shi Iblis ya ƙeƙashe ƙasa ya ce ba zai yi ba. Har ya faɗi waɗansu kalmomi na rashin kunya ga mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma duka waɗannan yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya naƙalto mana a cikin Al-Qur'ani kamar yadda ya faɗi a cikin suratul Isra'i. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا شيئا يكي تشي مع الله قادن كنا ونن دكفي في تاشا أكينا كتشي أي مشي سجدا سنيكم لا شتفو بن سينا بتد زرعا سجبا كي ريا سيئن كتن دكتشكي وأن دبان دربو أشكين أكلين إبليس يفت ونن مغانا نرشون كنيا أغبان الله سبحانه وتعالى. A wata ayan ya ce fadi izzatika la ughwiyannahum ajma'in ko kuma fadi ma aghawaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, tunda ka bashe ni ka tsine mu, to ni kuma ne rantsuwa da buwayarka cewa duk sai na tabar da wayannan ƴaƴan annabi Adam sai ƴan tsararu daga cikin su waɗanda yake aka sa bani da rabo a cikin su. To haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ta ba mu labarin irin wannan bakar kiyayya da shi Iblis ya nuna ga babanmu annabi Adam, ya ta kutun har sai da ya fitar da shi daga aljanna. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana, ya bani Adama la yaftinannakum shaytan, ya ku ƴan Adam kada ku yarda shaydan ya fitine ku, kama akhraja abawaykum min aljanna, kamar yadda ya fitar da iyayenku uwanku da ubanku kenan annabi Adam da matarsa Hawwa'u daga gidan aljanna. Wanda babban abin da ya fara yi ruɗi ne da yaudara har ya rike yin musu rantsaran tsaye na ƙarya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, yana musu rantsuwa cewa wallahi ni nasiha nake muku, inda za ku ci wannan itaciyan za ku sami shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, za ku dawwama a cikin gidan aljanna kuma za ku samu daraja, za ku samu ɗaukaka, za ku samu mulki da ba zai gushe ba. Shi kuma annabi Adam ya manta da umarnin da Allah ya bashi. To shaydan bai gushe yana mishi irin wannan tabaibayi da makirci ba, har sai da ya tabbatar da ya fitar da shi daga gidan aljanna. Sai da ya tabbatar da ya yaye ma annabi Adam da nana Hawwa'u tufafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu. A wannan lokaci ne sai suka koma suna tsanko ganyayyakin itaciyan gidan aljanna, suna neman su rufe tsaraicinsu da shi kamar da Al-Qur'ani mai girma ya gaya mana. To tun dai daga wannan lokaci shaydan ya yi alƙawura mabambanta a gaban Allah akan cewa yadda ya fitar da babanmu daga gidan aljanna, yadda ya yaye ma babanmu da gugunmu tufafinsu a cikin gidan aljanna, to hakanin ya lashe takobin sai ya ɓatar da bayin Allah gabaki ɗaya sai dai wanda ba shi da rabo a ciki, har ya faɗi irin hanyoyin da zai bi. Yace summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Ya Allah, na yi alƙawarin zan zo musu min bayni aydihim wa min khalfihim, zan zo musu ta gaba, zan zo musu ta baya, wato zan zo musu ta aikace aikacen gidan lahira, zan kuma zo musu ta aikace aikacen gidan duniya. Duk aikin da ka san ana yi a kusanci Allah a samu gidan aljanna, shaydan sai ya biyo ta wannan hanya ganin ya ɓatar da ɗan Adam. Haka nan kuma zai zo musu aikace aikacen duniya, abubuwan da ake yi a gyara rayuwar duniya, kasuwanci ne, mulki ne da shugabanci, jagoranci ne, zamantakewa ne na auratayya, zamantakewa na makwabtaka, duk shaydan ya yi alkawari a gaban Allah sai ya hudo ma bayin Allah ta wannan hanyar ganin ya ɓatar da su. Shine ma'anar min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, kuma zan zo musu ta gefen dama aikace aikacen addini, wa an shama'ilihim, zan kuma ƙawata musu saban Allah ƙarara, aikace aikacen da ake yin ma Allah a samu daraja da ɗaukaka. Shaydan ya ce zai zo ta nan wurin, kenan baka da aminci sallan da zaka yi shaydan zai iya zuwa ya bata maka. azumin da zaka yi shedan zai iya zuwa ya bata zakka da zaka bada shedan zai iya zuwa ya bata karatun alqur'ani mai girma da zaka yi shedan zai iya zuwa ya bata saboda me duk suna cikin aikace aikacen ahlul yamin aikace aikacen ɗan aljanna mutanen dama to sannan kuma zai zo musu da aikace aikace na hagu shine saban Allah karara zinace zinace luwadi madugo sata shaye shaye da sauran miyagun halaye wanda nassun qur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka yi hani a kansa to duk shedan yayi alƙawarin zai biyo ta waɗannan hanyoyin a ƙarshe dai yace wala tajidu aktharahum shakirin ya Allah ba za ka samu bayinka mafi yawan su ba za ka same su masu godiya ba sai na san yadda zan yi in kutun kutun raba su da yin maka godiyan da ya dace da kai to da haka wannan irin adawar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ke tuna mana anan yana tuna mana irin kwadayin shedan dangane da mu shine ganin ya halakar da dan adam ya karkatar da shi daga littafi mai tsarki littafi mai albarka mafi girman littafi wanda a cikin wannan littafi akwai gyaran zukata akwai gyaran dabi'u akwai ilmomi masu amfani akwai sadar da bayi zuwa ga Allah akwai cin nasarar duniya da na lahira to shi kuma shedan baya son bawa dan adam ya riso waɗannan abubuwa ga baki daya shi yasa sai ya lashe takobin sai ya batar da dan adam to ganin haka hanya daya Allah subhanahu wataala ya nuna mana hanyar da zaka iya galaba akan shedan shine ka fake ka rabe a wurin Allah ka roki Allah subhanahu wataala ya baka kariya daga sharrin shedan da makirce-makircen sa ya kare ka daga irin miyagun tada da miyagun kudurce-kudurce da zai rika dora ka akai da miyagun aikace-aikace da zai rika dora ka akai da kuma irin hana ka aikace-aikacen alkhairi da zai to shi yasa a wannan guri sai Allah subhanahu wataala sai ya kirayi ɗan adam ya kirayi bayan sa mummunai idan za su karanta alqur'ani mai girma to lalle su nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shedan jefaffe a lafazin da ake neman tsari shi dai lafazin qur'ani ya ce fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah shine ma'anan fasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah minash shaitanir rajim daga shedan jefaffe to jumhurin malamai sun tafi akan cewa idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka cika umarnin Allah daidai irin yadda Allah subhanahu wataala ya bada umarni a wannan sura mai albarka tunda yace fasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah sai ka ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah minash shaitanir rajim kaga ka cika umarnin Allah subhanahu wataala to duk wanda yayi wannan yayi cika umarnin Allah subhanahu wataala kuma yazo da abin da ya kamata domin me ya bi umarnin Allah kuma ya kwaikwayi aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kuma ba wannan ba mutun yana iya karawa yace a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim shi ma wannan yazo a cikin fadin Allah subhanahu wataala wa imma yanzaghannaka shaitanu wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah Allah subhanahu wataala yace idan wata fisga daga shaitan ta kama ka to ka nemi tsarin Allah innahu huwa as-sami'ul alim a cikin sautin fassara kenan yace domin Allah shine as-sami'u al-alim a cikin suratul araf kuma sai yace innahu sami'un alim to duka dai suna nuni akan cewa lafazin as-sami'ul alim yana da gurbi gurin isti'aza gurin neman tsarin Allah subhanahu wataala daga shaitan da haka idan ka ce a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim shi ma ka cika umarnin Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo a suratul araf da suratul fussilat to haka nan kuma babu laifi in ka kara kace a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi domin shi kuma wannan ya tabbata a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina abu sa'id al-khudri kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito ya hakaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi da daddare zai yi sallah lokacin da yayi alula ya kabbara sallah yayi du'a ul istifta سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سي من ذن الله شيء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه سي قارد ودن اللفظة معنى همزه ونفخه ونفخه همز شيني هوكا شيني معنى من همزه ونفخه نفخ شيني جرمان كي ونفخه نفخ شيني واكا واكي sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin shedan ya bashi kariya daga sharrin shedan daga irin hauka da bugun jinnu da akan ce bugun jinnu ko bugun shedan sai manzon Allah ya roki Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga wannan da kuma girman kai da shedan ke sama bawa da kuma irin waƙe-waƙe wanda zaka ga shedan kan cika zukatan daidaikun bil adama waƙe-waƙen da yake babu Allah ba ma'aiki a ciki babu wata daraja talada a ciki to ire-iren waɗannan abubuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tarkata sai ni tsarin Allah subhanahu wataala daga gare shi to kenan idan ka zo zaka karanta alqur'ani mai girma zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim ko kuma ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi duka wannan ya tabbata a cikin ayoyin alqur'ani mai girma ko kuma a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa al-imamu shatibi a cikin littafin sa na shatibiya da yake ya bude babin isti'aza sai ya kawo baitoci waɗanda suke nuni akan abin da muka kawo yanzu yace idama aratta ad-dahra taqra'u fasta'in جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا واتو يتتري من وأنم بياني شوى إذن كذو ذاك يتلاتنا القرآن من يجرما فشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبو دعاين لتزو أسكن صوت النحل يشي أما إن كتارا kace a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim ka tsara da min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi yace to wannan ba za a bi in jibin taka da jahilci ba saboda sun ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi kari akan haka kamar da yazo a cikin wancan hadisi da na fadi a baya duk hadisin na ce bukhari da muslim al-imam ahmad da bukhari da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sun suka ruwaito hadisin ba bukhari da muslim ba to dan haka duka waɗannan lafuza ana amfani da su gurin yin isti'aza malamai sun kai sun komo akan ina hukuncin yin a'udhu billahi yayin da zaka fara karatun alqur'ani da dama daga cikin malamai suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim mustahabbi kenan idan mutum yazo zai fara karatun alqur'ani sai bai yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ra'ayin waɗannan malamai suna ganin bai saba ma Allah ba suna ganin a'udhu billahi minash shaitanir rajim yin ta mustahabbi ne a cikin sa'a karatun alqur'ani mai girma ko a cikin sallah ko a wajen sallah amma waɗansu malamai kaman aba bin abi rabah kaman sufyan ats-tsauri kaman al-imam al-awza'i kaman dawud az-zahiri da su al-imam ibn hazm da waɗansu daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci sun tafi akan cewa yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim in zaka fara karatun alqur'ani mai girma wajibi ne ba mustahabbi bane wajibi ne idan ka zo zaka yi karatun alqur'ani baka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba to mutum ya saba ma Allah yayi zulubi saboda me saboda wannan aya da Allah ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim in zaka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shedan jefaffe suka ce wannan umarni ne duk lokacin da Allah ya bada umarni ko manzon Allah ya bada umarni to umarnin nan a matsayin wajibi yake har sai in an samu wani dalili da zai sassauta wannan umarnin sai ya tashi daga wajibi sai ya dawo a matsayin mustahabbi suka ce babu wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sassauta wannan umarnin da Allah ya bada yace in zaka yi karatun alqur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to babu wani nafsi kuma da yazo ya sassauta wannan umarnin ya tare shi daga matsayi na wajibi ya koma mustahabi saka ce abinda zai ƙara jaddada maka wannan shine irin yadda manzon Allah ya zama tutur in dai zai karanta alqur'ani to sai yayi a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wani lokaci zai ƙara da min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wani lokaci ba zai ƙara da shi ba amma yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a taba samun manzon Allah ya karanta littafin Allah a matsayin tilawa ba face sai yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim banda karatu na kafa hujja yayin da wani yazo ya tambaye ka ina hukuncin kaza kace mishi hukunci kaza ne baka da bukatun sai kace saboda Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka karanta kafa hujja zaka yi a wannan lokacin amma tilawa zaka karanta alqur'ani tilawa ta bauta to a wannan lokaci wajibi ne kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda wancan aya saboda kuma tutur manzon Allah in zai karanta alqur'ani haka yake al-imam ibn hazm yace kuma aikin sahabbai haka ya nuna babu wani sahabi da aka tasgo wanda zai karanta alqur'ani mai girma face sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan malamai suka ƙara da cewa cikin dalilan da ke nuna cewa yin a'udhu billahi in zaka fara karatun alqur'ani wajibi ne suka ce a lokacin nan fa zaka yi fada ne da wani kasar gumin abokin gabanka shine shedan kuma shedan wajibi ne kai fada da shi ka yake shi saboda in ba haka nan ba zai hana ka aikin alkhairi to duk abin da ya zama zai sa ka yaki shedan saboda ka samu dama kai alkhairi to ai wannan abin wajibi ne a ce ba zai yiwu kai aikin alkhairi ba sai kai fada da shedan ba ka da hanyar da zaka yi fada da shedan sai dai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko wata addu'a daga cikin addu'o'in da aka tsugo to ashe yin a'udhu billahi nan ya zama wajibi kamar yadda fada da shedan ya zama maka wajibi saboda shedan maƙiyi ne na sarari a na ɓoye yana da wahalar sha'ani ba ka da yadda za ka iya faɗa da shi sai dai ka da hanyar da Allah ce ka faɗa da shi saɓanin maƙiyi na sarari shi maƙiyi na sarari kuna iya buɗawa ana iya ɗaukan makami ana iya buɗawa a yaƙi to amma maƙiyi na ɓoye fa ba yadda za ka yi ka faɗa da shi shi yasa a cikin ayar alqur'ani mai girma Allah yake cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shedan da shi da kabilansa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su suna ganin ku ta inda ba ku ganin su to makiyin da baka gani shi ya zaka yi kai fada da shi me yasa yanzu kidnappa suke wahalar da jami'an tsaro wurin fada saboda ba a bayyana suke ba amma da sa fito ai gaba da gaba akwai waɗanda za su gagari jami'an tsaron musu ga bayan su da izinin Allah ba zai gagare su ba amma sari ka noke ne ya kai hari ya koma ya ɓuya to kaga yana da wahalar sha'ani to shedan shine babban maƙiyi na ɓoyi wanda baka da hanyar da zaka bi kai fada da shi sai dai ka roki Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga makircin sa da sharrin sa da kuma tabaibayin sa to da ka a'udhu billahi magana mafi inganci shine wajibi ne a cikin karatun alqur'ani mai girma duk lokacin da zaka fara karatun alqur'ani to zaka gabatar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi yasa malamai suka ce mahallin da ake yin a'udhu billahi shine yayin da zaka fara karatun alqur'ani akwai waɗansu ɗaiɗaikun mutane ɗaiɗaiku zamu ce da suka ce ai qur'ani ya ce ne idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi idan ka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah da haka so a wurin su ba za ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai ka gama karatun alqur'anin ka gabaki daya sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka gama karatun kenan kaga wannan akwai gurguwan fahimta a ciki akwai gurguwan fahimta a ciki ma'ana idza qara fa idza qara'ta alqur'ana fa idza aradta alqira'a yayin da ka nufaci zaka fara karatun alqur'ani to a wannan lokacin ne zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim irin wannan umarnin ne Allah ya bada dangane da al'amarin alula yace ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum yace in kun tashi zuwa ga sallah a sai in ka tashi ne yake nan sannan zakai alula a ana nufin idza aradtumul qiyama in kun nufin za ku tashi ku je ku yi sallah to a lokacin nan ku yi alula ku wanke fuskan ku wanke hannayen ku ku shafa kan ku wanke kafafuwan ku da haka mahallin da ake yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine lokacin da za a fara karatun alqur'ani mai girma to idan mun fahimci wannan da kyau sai mu fassara menene a'udhu billahi minash shaitanir rajim in take nufi lafazin a'udhu abin da yake nufi daga al'iyazuni al'iyaz shine al'iltija'u wal'istijaru wal'i'tisam fakewa a wurin Allah subhanahu wata'ala radewa a wurin Allah niman dauki da agaji daga Allah subhanahu wata'ala da haka idan bawa ya ce a'udhu billahi ina fakewa a wurin Allah ina radewa a wurin Allah ina mai niman agaji da tallafi daga Allah subhanahu wata'ala akan me sai bawa ya ce mina shaytanir rajim akan Allah ka taimake ni akan ash-shaytan ar-rajim shaytan jefafi lafazin shaytan lafazi ne wanda malamai suka ce asalin shi a larabce daga shabana shabana in aka ce shabana bi ma'ana baruda wanda ya nisa suka ce an kira shaytan da suna shaytan saboda kiran halittansa yayi nisa da kiran halittan dan adam haka nan kuma yayi nisa daga rahaman Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya riga tsine mishi ya zama mal'un Allah ya riga tsine mishi da haka yayi nisa daga rahamar Allah yayi nisa daga dukkan alkhairi sannan kuma ga kiran halittan shi ba irin kiran halittan ka bane saboda kai dan adam an san sinadarin halittan ka asali daga yambuni daga nan Allah subhanahu wata'ala ya cigaba da halittan ɗan adam daga dugon mani amma shi shaydan fa daga wuta Allah ya halice shi to kaga sinadarin halittan daban-daban ne wannan yambu da ruwa wannan kuma wuta mai zafi to kaga tun anan gurin bambancin halittan ku ya bayyana to sai ake kiran shi shaytan ba'uda yayi nisa sannan kuma yayi nisa daga dukkan alkhairi duk abin da kafin a kira shi alkhairi to shaytan ya riga yayi nisa daga gare shi to shine kake roƙon Allah subhanahu wataala kake cewa a'udhu billahi minash shaytan ya Allah ina roƙon na fake a gare ka na rabu da kai ya Allah ina mai niman agaji da tallafi daga gare ka ka tsare ni minash shaytani daga wannan shaytan wannan muguwar halitta wacce aka halicce ta daga wuta halittan da ba ta da wani alkhairi halittan da yake tayi nisa daga dukkan rahaman Allah subhanahu wata'ala sai aka ƙara da cewa ar-rajim bi ma'ana al-marjum wanda aka jefe shi ayoyin alqur'ani mai girma sun zo a wurare daban-daban waɗanda suke nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya jefi shaydanu jifa na haƙiƙa baya ga jifa na la'ana to akwai kuma jifa na haƙiƙa da Allah subhanahu wata'ala yake mutu kamar ayan da take cewa walqad zayyana sama'a dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin Allah ce haƙiƙa mun kawata saman duniya da fitillu masu haske menene fitullun nan sune taurari sai Allah ce waja'alnaha rujuman lishayatin kuma mun sanya taurari su zama abin jifa ga shaydanu a wata ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna zayyana sama'a dunya bi zinatin lkawakib وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الله ce mun kyautata halittan duniya mun kawata ta kwarai da gaske muka kawata ta da wadansu irin fitullu masu haske sai suka zama kariya daga shaydanu وحفظا من كل شيطان مارد wa'annan taurari sai suka zama suna bada kariya ga sama daga dukkan wani kangararren shaydani sai ce la yastama'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duk wani shaydani da ya so yayi kasake ya sato ji daga sama domin shaydanu sukan je su sato ji a sama sukan ji sakonnin da mala'iku suke gaya ma junan su idan Allah ya zartar da wani al'amari kamar yadda ba cikin hadisi Allah zai gaya ma mala'ika jibril cewa na zartar da za a yi kaza shi kuma mala'ika jibril zai gaya ma sauran mala'iku haka nan sakon za a gaya ma mala'ikun sama ta bakwai sama ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta biyu har a zo sama ta daya to a wannan lokacin shaydanu sukan kasa kunni wani hau kan wani hau kan wani har sai sun je kololuwan sama sai su rika tato jin sakonnin da Allah subhanahu wataala yake cewa a gaya mu mala'iku. To a wannan lokaci sai Allah ya aiko musu da yula ta wuta, wannan tauraruwa mai wutsiya. Wuta ce sai ta tarwatsa su, sai ta kashe mafi yawan su, ta kona mafi yawan su, ta babbake su. Daga lokacin nan ne sai su faffada cikin ramuka da kogo kogo su je suna jinya, waɗansu daga cikin su kenan wanda ba su mutu ba. Shi yasa sai manzon Allah ya hana yin fitsari a rami ko a kogo, saboda akwai yawan wani shedan an kabo shi ya fada yana da zafi da kunci akan haka. Sai kuma sai ka je kai mishi fitsari, zai dauki matakin ramuwa. Shine sai ka ji an ce wani mutum ya je fitsari a rami amma nan take ya mutu, wani ya kamu da wata cuta a rasa kan gadan cutan. To duk wannan yana daga cikin irin daukan fansa waɗanda iblisai take yi lokacin da aka kakkabo su. To Allah ya ce wa yuqdhafuna min kulli janib, ko ta kowane iyaka ana harbo su da yula ta wuta. Duhuran ana azabtar da su, wa lahum azabun wasif. Haka nan wata ayin take cewa illa man khafafa al-khafafata fa atba'ahu shahabun saqib. Duka dai waɗannan ayoyi suna nuni akan cewa wato ma'anan ar-rajim su ne shedanu da Allah ya jefe su da yula na wuta baya ga jifan la'anta da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Shi yasa shedanu ba su da wani alkhairi jama'a. Duk yadda ka san za ka shiga ka fita, ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shedanu ka bi. Kada ka taɓa aminta cewa yanzu kai ka kubuta daga shedan. Ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shedanin boye. Malamai suna bayani cewa shedanu kala biyu ne. Akwai shedanin mutum, akwai shedanin aljanni. To shi shedanin mutum akwai hanyoyin da ake bi a yi fada da shi, ko dai ta hanyar nasiha da fadakarwa maƙiyi kenan, ko ta hanyar nasiha da fadakarwa har ya dawo kan shari'a, ko kuma ta hanyar ku buɗa fafin shi ƙarfi ka danne shi. Akwai wannan, ko kuma kai ta kyautata mishi tun yana kiyayya da kai ya dawo yanzu yana son ka. Jibilatul qulub ala hubbi man ahsana ilayha, duk wanda ke kyautata ma rai, rai tana son mai kyautata mata. A cikin wani hadisi imam manzon Allah ya ce tahadu tahabbu, ku yi kyauta sai ku yi soyayya. Da haka in kana son soyayya shiga tsakankaninka da wani, to yi mishi kyauta. Manzon Allah ya faɗi wannan tahadu tahabbu, duk wanda kai mai kyauta Allah yakan sanya zuciyar shi ya zama yana son ka. Mafi karanci ko da bai kaunace ka ba zai kame daga shar cutar da kai. Wa in lam tu'minu li fa'tazilun, ko da bakwai imani da ni ba to ku tsale ni. To tasirin kyauta kenan. To duk waɗannan hanyoyi ne da ake faɗa da abokin gaba na sarari. Amma shi abokin gaba na boye fashe dan, hanya ɗaya ce ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrinsa. To wannan shine ma'anin isti'aza. Da haka yayin da kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina fakewa a wurin Allah, ina rabewa a wurin Allah, ina mai neman agaji da taimako daga Allah, ya kare ni minash shaitanir rajim, daga shedan jefaffe la'ananne wanda kuma aka jefe su da shi da rundunan shi da kabilansa da yula ta wuta. Da haka wannan ma'anan shine ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amma malamai sun yi bayanin cewa idan